Bismillahirrahmanirrahim. Muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka da ya saka wa malam da alkhairi akan wannan karantarwa da yake mana. Mu kuma Allah ya bamu ikon aiki da wannan karatu. Sanarwa ce kamar haka. Akwai wani bawan Allah ɗan hizba cikin ƴan hizbanmu da suke bada gudunmawa wurin ayyuka a wannan majalisi, wanda ya gamu da jarrabawa ya yi accident, wanda kuma an masa ɗori irin na gargajiya. To abun bai yi kyau ba, sai ya zamana dole ƙarshe an tafi asibiti na Flossy na Gombe. Amma babban matsalan ita ce kuɗin aikin da aka sa masa shi ne naira 420,000, kuma gaskiya mai ƙaramin ƙarfi ne. To shi yasa muka ce za mu yi bayani, ‘yan uwa na kusa ko na nesa, duk wanda Allah ya bashi dama ya taimaki wannan bawan Allah. Tunda mun sani cewa ‘yan hizban nan ayyukan da suke ba biyansu ake yi ba, kuma hidimarmu suke yi. So don haka wanda ya samu jarrabawa kuma ya kamata mu nuna masa shi ma aikin da yake na alkhairi, mu ma muna tare da shi. So da wannan muke kira ‘yan uwa na kusa ko na nesa, muna fatan a taimaki wannan bawan Allah, a sama masa gudunmawa. In kuma Allah ya sama akwai wanda yake sauraron mu ko a nan, ko wanda za su saurara ta kafafen watsa labaru, in akwai wanda zai iya ɗaukan nauyin jinyan wannan bawan Allah, muna kira da a taimaki wannan bawan Allah, don mai ƙaramin ƙarfi ne. Allah ya saka wa al'umma da alkhairi, Allah kuma ya taimake mu. Don haka taimakon da za a nema wa wannan bawan Allah gobe ne insha Allahu. Muna roƙon kowa ya zo da gwargwadon abin da zai taimaki wannan bawan Allah, Allah kuma ya taimake mu. Bayan taimakon kuɗi na wannan aikin, akwai buƙatar taimako na addu'a. Allah ya bashi lafiya, Allah ya warkar da shi. Marasa lafiyan mu gida da asibiti, Allah ya basu lafiya. Masu lafiya, Allah ya basu ikon bautawa Allah da wannan lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Muna roƙon Allah ya bashi lafiya ya kuma warkar da shi, kuma muna roƙon Allah in zai jarabe mu ya jarabe mu da abinda imanin mu zai iya ɗauka da ƙarfin aljihu. Da haka dan uwan mu ne yana buƙatar tallafi da agaji, duk wanda yake da iko to ya tallafa, musamman ‘yan uwa da Allah ya ba su dama suke da hali. Idan mutum ya taimaki wannan mutum, ya tashe shi daga wannan tsuguno da yake yi, tabbas ya rufa masa asiri, kuma ya rufa iyayensa asiri. Allah zai ba shi lada, Allah ya ba shi lafiya. A jiya mun yi bayani dangane da abin da muka tarar a gidajen kurkuku suke bukata. Daga ciki akwai malami mai karantarwa ko malamai da za a kai musu wajen karantar da su. Akwai wata ɗaliba cikin mai masu bibiyanmu a kafafen yaɗa labarai mai suna Hajiya Samira, ta yi alƙawarin bayar da tallafi da gudunmawa duk lokacin da aka samu ɗalibai malamai da za su je wannan gidan kurkuku don karantar da su. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya ba ta lada. Akwai ɗaya daga cikin gidajen kurkuku da suke buƙatar taimako da tallafi na shimfiɗa, shi ma ta yi alƙawari ta ma bayar da kuɗi a je a siyo shimfiɗar da za a ba su su rinƙa yin sallah. Yanzu haka ɗin nan, yau ɗin nan mun siyo wannan shimfiɗa a Gombe. Gobe da safe insha Allah za a loda, za a tafi da su, za a je a shimfiɗe musu masallacinsu, saura masallaci kuma guda ɗaya a cikin masallatan. Sannan da abin zuba ruwa da butoci duk za a hada, za a kai musu. Duka ita wannan mata, ita ta ba da wannan tallafi, muna mata addu'a, Allah ya ba ta lada, Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya biya ta. Kamar yadda ne muku bayani, akwai ‘yan uwa da suke bibiyar mu ta kafafen yaɗa labaran nan. kamar irin su Facebook, kamar su TikTok. A cikin TikTok din akwai wanda suke kungiya da suka ji labarin taimakon marayu da ake yi da tallafi, su ma suka aiko da nasu tallafin daga nesa, ba mu san su ba, ba mu ganin su, sai dai comment din su muke gani. Suka aiko kudi naira 75,000 kuma tuntunin mun kashe wannan kudi mun sayi kayayyakin da za mu fara rabawa marayun nan gobe gobe za mu fara rabawa marayu maza kimanin mutum wajen 200 insha Allah a nan masallacin Masjid Ansar. Za mu ba su kayayyakin sallar su da kayan abinci da ya sauka. Waɗannan yara dai matasa har yanzu suka sake turo naira 15,000 a kan wannan 75 ɗin, cewa dai a daɗa tallafawa waɗannan marayu, a yaye musu baƙin ciki a cikin wannan wata mai albarka. Shi ma saƙonku ya zo, kuma insha Allah gobe gobe za mu sarrafa su. Muna fatan waɗannan yara marayu Allah ya musu gata duniya da lahira, Allah kuma ya taimake su, kuma duk wanda ya taimaka musu Allah ya taimaka musu. Allah ya saka da alkhairi.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Daga cikin tambayoyin da muke da su malam, wannan mai tambaya tace assalamu alaikum malam, da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya ji kan iyayenka ya musu rahama, Allah kuma ya kara maka daukaka da imani. Tace malam ga tambaya ta kamar haka: malam, mijina ne, ina son in shiga islamiyya. Sai ya ce a'a, ba zan shiga ba, domin in nayi karatu zan rinka rena shi, ina mai da shi jahili. Kuma wallahi malam baya koya min karatu, kuma bai yi karatun ba. Don haka malam, ka yi nasiha ga maza masu irin halayen shi da su koya wa matansu karatu, ko kuma su tura su inda za su koyi karatu.
Shi namiji ya kamata ya gane cewa shi aure ba bauta ba ne, kuma aure ba ana yin sa ne a bisa tsarin dictatorship, kawai mutum ya yanke magana ya faɗe ta yadda ya ga dama ba. Akwai haƙƙin Allah, akwai haƙƙin ɗan adam. Sanin addini na matarka, ta san Allahn da za ta bauta masa, wannan fa ba haƙƙin wani bane, haƙƙi ne na Allah. Kuma kai baka da iko, baka da ƴancin da zaka tauye mata shi, kamar yadda baka isa ka hana ta sallah ba, baka isa ka hana ta azumi ba, baka isa ka hana ta ibada ba. Neman ilimi dole ne, neman ilimi wajibi ne. Abinda malamai suka ce, ko dai miji ya koya matarsa a dole, kamar yadda zai kawo cefanen safe da rana da daddare, to kowane namiji da ya aure wajibi ne koyar da matarsa ilimin addini. Idan bai zai iya ba, ko bai da ilimin, ko bai da lokaci, ko bai da dama, to ya taimake ta, ya bata dama ta je inda za a koya mata. Da haka batun ma ka ɗauko ‘yar mutane ka ninki meta, ta ta tara maka ‘ya’ya tana haifa maka, ka ce wai ba za ka bata ta je makaranta ta yi ilimi ba, wai za ta raina ka. Ga abin raini nan da yawa, ai wannan abin da kai ma shi ne babban hanyar da za a raina ka a gidanka. So namiji ba shi da ‘yancin da zai hana matarsa ta yi karatun addini, bai da shi. Sai dai in matar ce ta ga dama ta yi mai ɗa'a a kan haka. Kuma fa ko kashe auren aka yi a kan haka, ba a yi kuskure ba. Duk wanda zai hana matarsa neman ilimin addini, shi ba zai koya mata ba, ba zai nemo mai koya mata ba, ko mace ko namiji, kuma ba zai batta ta je makaranta ta koyo addini ba, wai sai dai ta zauna a gida tana ta masa bauta, wallahi bai da inci, kuma bai da haƙƙi. Da aka ya gyara, Allah ya ba shi ikon gyarawa. Idan kuma mutum bai gyara ba, in matar ta ga ba za ta iya zama da shi a wannan yanayi ba, ta nemi a sauwaƙa mata, sai a sauwaƙa mata. Sai ka je ka nemo jahila dinkim da za ka ninki me kai ta mata azaba. Allah shirye ka, Allah ya baka ikon gyarawa, Allah kuma ya fahimtar da mu.
Assalamu alaikum. Wannan ya ce malam, da fatan ka sha ruwa lafiya. Dan Allah malam, menene hukuncin mutumin da yake da aboki boka amma yana zuwa gidan shi har yana cin abinci kuma ya sha ruwa a gidan. Yana son a masa bayani akan hukunci.
Shi boka adubu shari'a ne, adubu sunna ne. Boka makiyin shari'a ne kuma makiyin sunna annabi ne. Manzo Allah ya mana bayani akan boka yi. Ya gaya mana cewa mai da'awar gobe ya san gobe ko ya san abin da zai faru gobe kenan. Wannan da'awa ce ta gaibu, ba ni sunan shi, kuma da'awa ce wadda take ta ƙarya. Annabi ya gaya mana cewa man ataka hinan aw arrafan, duk wanda ya je gurin boka ko mai bugun ƙasa ko mai da'awar ya san abu kaza, ya gaskata shi da abin da ya gaya masa, to ya kafirce abin da Allah ya saukar Annabi Muhammadu gaba ɗaya. Manzon Allah ya faɗa kuɗin boka haram ne, kulwanul kahini, kuɗin karuwa haram, mahrul baghi, da kuɗin boka da kuɗin karuwa haram ne, kuɗin da boka yayyo aikin bokanci ya kawo wa iyalinsa haram ne ya kawo. Kai kwaɗayayye jarababbe da kake zuwa gidansa ka je ka ci ka sha ka goge wuya, ka sani Annabi ya faɗa ga larabcin hulwanul kahini, abinda boka yake samu na kuɗi mai ɗanɗano ya je ci ya sha, da wannan kuɗin bokanci haram ne, don haka da kai da shi kun ci haram. To Allahumma illa in bokan yana noma ko yana da wata sana'a ko ma'aikacin gwamnati ne ko yana kasuwa ko yana da wani abu wanda yana da wata hanya da yake samun kuɗi ba hanyar bokancin ba kadai, to idan ka je gidansa ka ci ka sha, to sai mu ɗauka cewa ka ci ne a ɓangaren halal ɗin mu kyauta ta mazatu, ba ka ci ne a ɓangaren haram ba. So muna fatan ya kamata ka guji mu'amala da shi wannan boka, don saboda zai iya halakar da kai kuma zai iya ciyar da kai haram. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Yanzu wani dan uwa ya aika min takarda cewa cikin yan uwan mu da suke bin mu a TikTok da Facebook akwai wata mai suna Hafsatu Ado daga Manchester na Ingila. Manchester na Ingila ta turo da kuɗi naira 20,000, ta ce gashi a tallafa waɗannan marayu, ta ce don Allah tana neman addu'a a tana da ƴa wadda menene bata ji, tana da ƴa wadda take taurin kai bata ji, ma'ana a hada ta ai mata addu'a Allah shirye mata da ƴarta, bata ji ko bata magana. Okay, bata magana, to Allah ya bude mata bakinta ta yi magana. Allah ya saka. To 20,000 din ta ina ta biyo ni? Na'am, to komiti ya haɗo kuɗi ya kawo gobe-gobe a kawo su, in ba haka ba za mu gaya wa Hajji Hafsatu kuɗin ki ba suna makale. Yawa, kun san mu anan teburin ƴan dalla-dalla ne, kuɗi ya zo mu ga kuɗi, bai zo ba kalas. Yawa, to a fito da kuɗi, Allah ya saka da alkhairi. Hajji ya kuɗin ki ya taho, amma yana hanya pending tukunna, amma dai insha Allah ciyaman ya yi magana za a kawo kuɗi insha Allah, kuma za a taimaka wannan marayu. Allah ya bamu dacewa kai ya isa haka. Yawwa, kana da wani abu? Zan rufe ne fa, in akwai wani abu faɗi, amma banda tambaya ta isa haka. To faɗi addu'a.
Na'am. To abu na ƙarshe, ziyara da malam zai kai gobe a garin Yalwa da yake yankin ƙasar Bambam, ko in ce yankin ƙasar Dadiya. Gobe idan Allah ya kai mu ƙarfe 2, na'am, 12, tam ƙarfe 11 insha Allah ta'ala, da a tashi daga nan wurin. Muna fata Allah ya kai mu lafiya, ya dawo da mu lafiya. Masu neman addu'o'i kuma sun turo waɗanda ba su lafiya, waɗanda iyayensu ba lafiya, iyayensu ba lafiya, malam duka a musu kuɗin goro, a musu addu'a. Duk wanda yake da damuwa Allah ya yi masa.
Ubangiji Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya, Allah ka kwantar mana da hankali, Allah ka yaye mana tashin hankali, ya Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa aljanna makomar mu. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana la tajalna fitnatan lil-qawmi al-zalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.